wanda cikin rahamarsa da falalarsa a gare mu ya ba mu ikon hallara a wannan masallaci na jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna dake garin Damban, ba dan komai ba sai dan bude karatu na tafsirin alqur'ani mai girma wanda malaminmu Imam Ibrahim Harun yake gabatarwa kowace shekara tare da Alaramma Malam Aliyu Ahmad a cikin wannan masallaci a daidai irin wannan lokaci, kuma cikin yardar Allah, Allah ya sake ara mana rai da lafiya da nisan kwana, mun halarto don fara gabatar da wannan tafsiri na wannan shekara. Kamar yadda aka saba, insha Allah, kafin komai za mu gayyato mataimakin shugaba na wannan kungiya Malam Adamu Hamman dan ya zo ya gabatar da jawabi a madadin shugaba a matsayin jawabin bude tafsiri. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على نبي الكريم اللهم صل وسلم على محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غوديا مرر أددي سنتبتغ أبنجي سبحانه وتعالى ديسا رأيكم مو suka halarci wannan watan Ramadan na wannan shekara, kuma muka sami damar halartar wannan bude tafsir da malamanmu suke mana a wannan masallaci na Jibwis bakin kasuwa da ke nan garin Damban. Alal haƙiƙa ya cancanci mu yi ta godiya ma Ubangiji domin waɗansu ba su samu damar halartar wannan ranar ba. Ko da jiya za a fara azumi, waɗansu sun iso dab, amma ba a wayi gari da su ba. To mu da Allah ya sa rayukanmu ya iso wannan lokaci, to mu muka cancanta mu ƙara gode wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda muka saba tafsirin watan Ramadan, muna amfana sosai daga bayanan da malumanmu suke mana a cikin ayoyin Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan jan hankali da malamanmu suke mana, ya kamata mu ma kuma mu yi karatun tanisu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya dinga cewa amin 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 sai da ya faɗa har sau uku. Sahabai da suka tambaye shi sai ya ce musu, ɗaya daga cikin amin da na faɗa Jibrilu ne da yake cewa Allah ya turbidi hancin wanda ya kai watan Ramadana gaba ɗayanta amma bai yi aikin da zai samu ceto daga wuta ba. To kaga mu yanzu mun halarci wannan wata, abin da ya kamata shine mu tsaya mu ja damara mu jajirce don mu yi ayyuka na ƙwarai don mu amfana da wannan watan Ramadan. Ɗaya daga cikin irin wannan ayyuka da za mu yi amfana shi ne halartar irin waɗannan tafsirai da ake yi a masallatai da gurare da majalisi daban-daban da ake aiwatarwa. A nan cikin garin Damban, Allah ya albarkace mu da majalisu daban-daban wadda za mu iya halartar waɗannan irin tafsirai. Baya ga wannan, muna kira ga al'umma, lallai-lallai mu amfana da wannan watan Ramadana domin aikata ayyuka na ƙwarai. Kuma mu sani halin dai da muke ciki a yanzu hali ne wanda duk wanda ka taɓa shi yana buƙatar wani taimako ko wata iri daban. Saboda haka waɗanda Allah ya forewa za su iya yin taimako, a buɗe hannu a taimakawa bayin Allah gwargwadon abin da za a iya yi. Kuma wajibi mu kula da haƙoƙin makwabtakan mu musamman a wannan watan Ramadan. Malaman mu da suke karantar da mu, muna fata Allah ya ƙara musu lafiya da basirar da za su ci gaba da wannan ayyuka domin al'umma su amfana. Muna fata Allah ya musu jagoranci cikin dukkan waɗannan hidimomi da za su yi, kuma Allah ya sa da mu da muke sauraron su da su da suke ilmantar da mu, Allah ya sa duka mu amfana, kuma Allah ya sada mu a cikin aljanna. Dike shugaba bai samu mun zo ya zo ba, kuma ni ba mu haɗu da shi kafin, bai bani wata saƙo na musamman ba. Da haka muna fatan alkhairi, muna kuma fatan yadda za a fara wannan tafsiri lafiya, Allah ya sa rayukan mu su kai ƙarshen wata Ramadana cikin lafiya, cike da imani. Allah ya sa mu amfana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To alhamdulillah, mun saurari jawabi daga bakin Malam Adam Muhammad, mataimakin shugaba na ɗaya na wannan kungiya a madadin shugaban kungiya gaba ɗaya. Muna addu'a Allah ya saka wa malam da alkhairi. Za mu sake gayyatan Alhaji Adamu Ilu ɗan Ruwatan Damban a madadin dattawa, ko in ce matasa, to ban san ina zan sa shi ba, to matasa ko a madadin matasa da muke taruwa a nan dangin tafsiri, dan ya zo shi ma ya gabatar da nasa jawabi na buɗe tafsiri. Alhaji Adamu, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونبته ونفسه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفركو منا ميكا والله سبحانه وتعالى قوديا دي قدرت جنر يورم تكيونا لوكتي نفس كانت ونا وتامي درجة من البركة تكيونا الشيكرة تدبوت ايا تدريه تدى أربعين دبقوي. Wannan wata na Ramadan wata ne mai babban alkhairi da yake dauke a cikin shi. Allah kuma ya kaddara rayuwar mu ta zo, wajibin mu ne mu godewa Allah Ubangiji da ya ja mana numfashin mu ya kai wannan lokaci. Abu na biyu, ina ƙara godiya wa shugabanni da suke wannan jagoranci ƙarƙashin wannan kungiya ta Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, wannan reshe namu na ƙaramar hukumar Damban duka ɓangaren. Malami da yake ɗaukan wannan ni hidima ta wannan tafsir da yake gudanar mana a dukkanin shekara, da kuma hidimomi da yake gudanar mana a wannan masallaci, da sauran malamanmu da suke ta mana ɗawainiya wurin jagorantar mu kan abubuwa daban-daban da nauyi da muke ɗora musu a kan abin da shafi ilimi da kuma hidimomin rayuwarmu gaba ɗaya, muna musu addu'a Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. Mu da muke sauraro, mu ma muna isar da godiya wa sauran 'yan uwa da ake ba da haɗin kai wurin bunƙasa hidimomin addini a wannan masallaci ko a wannan gari namu. Abun godiya wa Allah shi ne matasanmu alhamdulillahi daga bara zuwa bana ci gaba aka ƙara samu na fahimtar al'amuran addini, daga bara zuwa bana ci gaba aka fara ƙara samu na shiga harkokin kasuwa da harkoki na noma, abubuwa da za a iya dogaro da kai alhamdulillahi. Harkoki na siyasa da mu irinmu muke ciki, mutane sun ƙara wayewa, sun ƙara fahimtar ta addinance inda ya kamata a yi. Duk ƙoƙarinmu da shigarmu al'amarin da za mu shiga, muna neman muga cewa mun tafi ne a kan daidai tsari abin da ya shafi sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da za mu shiga cikinsa saɓanin wannan tsarin, da izinin Allah muna ƙoƙarin Allah Ubangiji ya fid da mu, Allah kare ba mu ikon shiga kan shi. Jan hankalin da nake shi ne, ‘yan uwana matasa, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Mun shiga wata mai daraja, wata mai albarka, wanda duk wani abin da mutum yake aikatawa na saƙo ya kamata ya ajiye shi ya rungumi ibada, kuma ibadar ma bisa kan sunna. Amma mun samu kanmu a cikin wani hali a wannan ƙasa tamu, maganan gaskiya shaye-shaye ya jefa matasanmu cikin abubuwan da ba shi da kai, ba shi da gindi. Ana samun yaranmu a shiga sabgogi na ɗauke-ɗauke da sace-sace sakamakon shaye-shaye. Ana sanya mun yaranmu shiga cikin bangogi na siyasa da abubuwan da ba su dace ba na rayuwa, faɗa da tashin hankali da shiga abin da bai kamata mutum ya shiga ba, maganan gaskiya irin na shayi-shayi ya zama wajibi mu sani cewa shayi-shayi nan bai da fa'ida ba shi da wani zarafi ba shi da wani albarka ba shi da wani alkhairi a rayuwar mu illa cutarwa ta kowane bangare to don Allah matasa wannan kuke kusa ko muke kusa da al'amarin addini muke fahimtar me ake karantarwa ba cikin layin muke ba ya zama wajibin mu dinga kokari gurin tallafawa ƴan uwan mu na shiga cikin su ba daidai bane mu kike mutan cikin su a gurin da ya kamata mu je kusin su don mu ilmantar da su ko mu karantar da su ko mu ji hankalin su amma mu'amala da su din wajibi ne mu danye amma dai gurin shiga cikin su don gurin wa'azantar da su ko jan hankalin su daina abin da suke din wajibi ne akan mu maganan gaskiya akwai gurin da zaka janye mu shiga ruwanka da hulɗa da shi tunda ya bayyana fasiki ne so amma akwai kuma gurin da ya kamata wajibinka dai ka kusance shi don ka karantar da shi ya fahimci me addini wannan ba ma musulmai ba ma muna kokarin mu shiga cikin su ranar nake gaya wani bawan Allah yake magana akan cewar wani yace masa ai ku ba ku yadda Allah ɗaya bane sai yace masa he zage shi yace don ubanka wace maka Allah ba ɗaya bane nace alhamdulillah an zo gurin yace ai kun ce Maryam ƴar Allah ce kun ce Annabi Isa Allah ne kun ce kaza 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 ne yace wa ya gaya maka don ubanka ba musulmi bane sai nace to yanzu abin da nake so da kai sai yace ai Annabi Isa masinjan Allah ne sai nace to ka yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma dan aikan Allah ne annabin Allah ne shikenan ba ka shiga musulunci sai dariya to kaga irin wa'annan abubuwan wajibin mu ne mu dinga kusantar mutane da muka san cewa suna aikata wani abin da ba daidai ba ko muna neman su fahimci me ma addinin dan wani bai ma fahimci addinin bane Allah ubangiji ya sakawa wa shugabanni na wannan masallaci da alkhairi mabiya da sauran malamai da suke mana hidima a gari irin Suleiman da sauran malaman mu da suke karantar da al'umma malama da suke karantar da mutane Qur'ani da littattafa Allah wani ya saka musu alkhairi sauran al'umma da suke hidima wa mutane da dukiyarsu a wannan gari don gudun yunkurawa addinin musulunci ya cigaba da al'umma muna musu addu'a Allah wani ya saka musu alkhairi kuma ina ƙara godiya da wannan dama da aka bani don isar da godiya a takaice Allah wani ya saka da alkhairi wannan shine hidimar izala da karantar da kai kyakkyawa ka ginu a kansa da karantar da kai mummuna ka kauce a kansa shine izala in mutum yana ganin ɗan izala wani abu ne daban wallahi maganar sunnar annabi ne akan izala saboda haka ya zama wajibi mu fahimci ma me ake karantar da mu kuma yau in za mu yi magana ta gaskiya kokarin da malaman matasa suke yi a matsayin shekarunsu da yanda Allah ya sa musu albarka cikin iliminsu ya ba su baiwa ya tara musu ilimi mai yawa kullum ina faɗa wala malaman da muke ganin su a bidiyo a duniya a tashoshin wa'azuzzuka da yawa da yawan su wala ba fi malaman mu su kai ba wasu ma ba su kai malaman mu ba amma don Allah mu ci gaba da addu'a mu ma Allah ubangiji ya ƙara shiga hidimomin malaman mu mu ma Allah ubangiji ya ƙara daga darajar su Allah ubangiji ya azurta mu da yanda mu ma za mu ga a dinga ganin su a duniyar rayuwa ta inda sakon su da karantarwar su zai dinga isa dukkan da ba a tsammani da izinin Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu
to Alhaji Adamu Ilu na godiya Allah ya saka da alkhairi za mu ci gaba da gayyata kafin fara tafsiri za mu gayyaci malam kuma Awwal Hassan wato da Latin Misau don ya gabatar da jawabi a madadin masu sauraron tafsiri gabaki daya na wannan masallaci بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم يا أيها الأخوة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفرقوا نعمك بوديات غا الله سبحانه وتعالى ينونا من ون رانا ينونا من ون لوكتي ينونا وتامي البركة وتان رمضان نقار بوديا و الله سبحانه وتعالى بساونا نعمة ديمانا abu na biyu duk abubuwan da ya kamata na faɗa babana Alhaji Adamu Hamman da shi abokina ɗaruwa tun da ban sun faɗa sai dai da ya ce an ce a madadin wanda suke halattar masallaci to Allah mun gode maka bisa wannan shaida a ya'yan uwana magana ɗaya tak zan faɗa tun da duk 'yan uwana sun riga da gabatar da sun faɗa
a shi halattar masallaci zuwa yin sallah ko zuwa jin tafsiri wannan shine ibada. Idan kai sallah a cikin jam'i kana da mafificin lada fiye da wanda yayi shi kadai. Idan ka zo cikin al'umma ka halarci tafsirin Al-Qur'ani mai girma wannan ma kana cikin mafificin lada. To jan hankali anan shine kamar idan wannan wata mai alfarma ya kama na watan Ramadan mukan yi kokari mu halarci masallaci wajen nafilfili da salloli na farilla da karatun Al-Qur'ani da jin tafsirai da dukka abubuwan da suka kamata mu. To ga mu a watan Ramadan mun sa wannan hidima a gaba. Ubangiji Allah ya sa mu fara a sa'a kuma Allah ya karba mana ibadunmu. So jan hankali da zan yi shine don Allah ya uwana mu jajirce wajen tsayawa akan wannan ibada. Don addinin musulunci shine addini na gaskiya. Kuma halattan sallah da karatu da sauransu a masallaci yana ƙara ƙarfin gwiwa ga waɗanda ba sa zuwa. Ku da kuke zuwa kuma kukan ƙara wa junanku san juna. Ba don komai ba, saboda kukan haɗu wajen yin karatu ko sallah yana ƙara danƙon zumunci ma juna. Ba sai azumin watan Ramadana ya zo mu cika masallaci ba. Yanzu da za mu yi sallah asuba layin farkon nan kaɗai ba ya cika. Amma ‘yan kwana biyu na har sahu kusan na uku muna da shi a cikin wannan masallaci mai albarka. So da muna ina ko da muna fitowan ko kuma a ina muke. So da Allah mu yi ƙoƙari mu yi hoɓasa wajen fitowa mu yi sallah a cikin jam'i. Kuma ba wai sai a cikin Ramadan ba, har wajen Ramadan mu samu mu sa wannan al'amarin a cikin zuciyarmu kuma mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya jajircar da kanmu har bayan watan Ramadan mu ci gaba da wannan jajircewa. Mu zo mu yi sallah da 'yan uwanmu a cikin jam'i in karatu ne malamanmu su zama lokaci ya gami iya mu biyar ne ko shida. So amma shi kansa malami idan aka cika masallaci sai ya ji daɗi, ana masa tambayoyi da sauransu sai ka ga mun ƙara wa juna san juna. So Ubangiji yadda muka taru a wannan masallaci, Allah Ubangiji ya karɓa mana dukkan ibadunmu kuma Allah ka tara ma aljannatul firdaus ranar gobe kiyama. Allah mu ya sa mu ƙara wa junanmu san juna, mu ƙara wa junanmu san manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah Ubangiji ya biya wa kowa dukkan bukatunsa na alkhairi. Wannan wata duk falala da albarkoci da duk wata ni'ima da Ubangiji Allah yake ba mu bayinsa, Ubangiji Allah hala mu da wannan nasara. Allah ya sa mu ga bayansa lafiya da alkhairi. Marasa lafiya Allah ba su lafiya, mu da muke da lafiya Ubangiji Allah ƙara mana lafiya akan lafiya. Kowa mai bukatunsa na alkhairi iri-iri da wanda yake nan da wanda baya nan da na fili da bai Ubangiji ya fi mu sanin kanmu, Allah ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kankance da su mun gode, Allah ya saka da alkhairi. A gaba za mu sake gayyatan Malam Kabiru Sa'idu, Amir na Muslim Umma Damban, don ya gabatar da jawabi a madadin majalisar malamai ta wannan masallaci gaba ɗaya. Malam Bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أتكئت لشيك باب لوكتي أحمد الدين تومين سبيار لا تو إن شاء الله أحمد الدين مجلس ترمالمي كمالا دعاك أمبتاس كمكون شمالا بسامز وابا. Kamar yadda ‘yan uwana suka gabatar da jawabai, wannan tsari ya yi kyau sosai tun da mun ji jawabai da shawarwari masu yawa. Abinda zan ƙara ƙarfafa mana ‘yan uwana matasa da shike kun fi yawa a wajen, kusan da tijan ba su da yawa, to lalle Allah subhanahu wata'ala ya ara mana rayuwa, ya mana ni'ima da samun kanmu a cikin watan Ramadana. Wannan wata na Ramadana wata ne wanda kaf cikin watanni guda 12 babu kamar sa, babu irinsa. Wannan wata na Ramadana abin al'ajabi ya faru a garin nan a shekaran jiya, duk mun gani mun shaida. Daren da aka ba da labarin ganin wata,
akwai yaro matashi ga watan an ba da labarin ganinsa, muna fatan za mu tashi da azumi washe gari a shi kwanansa ya kare. Babu jinya, babu tunanin mutuwa, babu sanin kwana ya kare, katsau shi kwanan ya kare. To ya koyan uwa, ba mu sani ba ko ni ko kai ko ke maiwa wannan ya zama shine Ramadanan mu na ƙarshe da zamu sheda a rayuwarmu. Allah ya ara mana dama ya kawo mu cikin wannan wata mai tarin albarka, watan da muke samun kusanci zuwa ga Allah Ubangiji, domin wata ne na ibada. Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya gama kawo bayani akan azumi ayoyin cikin suratul Baqara, bayan ya kammala da yadda ake azumin, da yawan azumin da za a yi, da marar lafiya yadda zai yi, da mai ainihin matafiyi yadda zai yi, duk Allah ya faɗi komai. Ya kuma faɗa mana ni'ima na wannan wata, cewa wata ne mai albarka, wata ne mai rahama, wata ne da ake gafara, wata ne da yake bambanci tsakanin kyakkyawa da mummuna. Sai Allah subhanahu wata'ala, kamar ya san cewa duk wanda ya ji wannan bayani zai tambaya, to ya manzon Allah, ina Allah dan yake domin in na tashi yin addu'a da san yadda zan yi? Sai Allah ya ce, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wa li'uminu bi la'allahum yarshidun. In bayina sun tambaye ka game da ni, ya manzon Allah, fa inni qaribun, ina nan kusa. Lalle wannan wata Allah yana kusa da mu, kamar yadda dallatu ya bayani. Duk cikin sauran watanni, wane wata ne kake samu a daidai wannan lokaci na yammaci, yanzu a ce al'umma su zo su taru kawai domin a yi ta'alim? Kasiri akan sanya ta'alim ne tsakanin magariba da isha, ko ma bayan sallan isha, ko kuma bayan sallan asubahi. Amma a yanzu da mutane suke ta hidindimu, duk a katse wannan hidindimun, kuma fa wannan ba wai garin damban ba ne kawai, duniya gaba ɗaya in ka je yanzu, duk gunda ka je za ka samu a irin wannan lokacin al'umma sun zo sun bar duk abin da suke. Ɗan kasuwa ya bar shagonsa, ma'aikaci ya dawo daga ofisinsa, kowa ya zo an taro domin a saurari karatun Alkur'ani mai girma da fassararsa. Kuma kowa za ka gan shi a nitse cikin hayyacinsa malam. Saboda me? Saboda nutsuwa da ake samu a cikin wannan wata. Abin da nake so in ji hankalinmu shi ne, akwai ibadu masu yawa da Allah ya sa a yi a cikin wannan wata. Yana ɗaya daga ciki sallah na farilla, kamar da dallatu ya faɗi. Lalle wannan wata so ake kamar wata samina ne na musamman na wata guda Allah ya sa mana, domin mu sabar wa kanmu da sallolin nan. Kamsu salawati kar ka yadda ta wuce ka cikin jam'i, ba wai cikin Ramadana ba kawai, ko Ramadana ya wuce. Cikin Ramadana nan akwai sallan tarawihi. Wannan sallan tarawin tana da lada mai tarin yawa. Shedan yakan yi galaba a kanmu. Mutum sai ga lokacin sallan nan sai ka ji ya ce shi ya sha ruwa yau, ya gaji yau, kan ba zai yi ba. Yana ga lokacin na in ya wuce fa ya wuce kenan. Yanzu jiya mun yi azumi ɗaya, ya wuce. Ibadar da kai jiya, in ka yi sallan tarawin ta wuce, in ka yi menene karatun Qur'ani izuno ka karanta ya wuce, ka je wajen tafsiri jiya baka je ba ya wuce, na yau ma gashi yana faman wucewa. Wanda ya yi ladansa ya tabbata, wanda bai yi ba ya yi asara har abada. Wannan lokacin da ya wuce ya wuce kenan, ba zai taɓa dawo maka ba. Saboda haka ya ku ƴan uwana matasa, muna da lafiya, Allah ya bar mu rayuwarmu ta kawo, mu yi ƙoƙari mun samu lokacin da za mu roƙi Allah. Halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu, akwai buƙatar addu'o'i masu yawa. Mu koma ga Allah, ban sani ba, baka sani ba, mai yiwuwa addu'a ta Allah zai karɓa, kaf ƙasar nan gaba ɗaya ta gyaru. Mai yiwuwa addu'arka, kai da kake rena kanka, kai ne in kai addu'a a cikin wannan watan, Allah zai karɓa duk al'amarin da muke ciki a ƙasar nan. Sanadiyar addu'arka sai Allah ya amsa, duk sai Allah ya yi mana. Saboda haka kowa kada ya ainihin wato rena kansa. Mu koma ga Allah, mu yi ayyukan alkhairi masu dama, a yi ciyarwa. Binda ka samu na hali, kar ka yadda a ce ba ka yi ciyarwa ba a cikin wannan wata. Za ka taho masallaci sai dibinar naira 100 taho da shi, mai yiwuwa guda 6 ne, ka zo ba wa mutum 5, kai in ma kai ba ka samu ba, ba su a ci ka samu ladan. Lemo ne na ɗan naira 100 sai a yanka ma 4 taho da shi, fiya wata guda 3 ka rike taho da shi masallaci, ba ma wasu su sha, ka samu ladan ciyarwa. Saboda haka ya ku ƴan uwana, lalle mu dage, mu daure, mu yi ibada, mu tuba zuwa ga Allah, mu roƙi Allah ya yi mana halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu. da fatan Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan karatu da za a gabatar. Malamin da zai gabatar Allah ya saka masa da alkhairi tare da aramansa. Allah ba shi isar da sako kuma yadda ya kamata, kuma Allah ya sa mutane su fahimci abin da za su isar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Malam mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Malam Kabiru Saidu, Amir na Muslim Umma, muna bawa mutane hakuri duk shi ma jawaban a cikin tafsirin yake insha Allah, kuma abubuwa ne masu amfani ake tsinta, shi yasa ake ta gabatar da jawabe kafin mu je har yanzu ga tafsiri. Tunda shi shugaba ya zo, za mu sake gayyato shi, duk da malam ya yi bayani ɗazu, amma kila akwai sakon da shi yake so isar, don haka za mu gayyaci shugaba na wannan kungiya, Malam Lawan Adamu, don shi ma ya zo ya gabatar da jawabinsa.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan wata, kuma ya kawo mu wannan rana a wannan gudu da aka saba gudanar da wa'azi a tafsiri da Alkur'ani saboda watan Ramadan. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana. To maganganu dai sun riga sun gabata. Ko anan aka tsaya magana ta yi, kawai abin da ake bukata sam'u wa ta'a, abin da ake so kenan. Amma ni yanzu abin da zan faɗa guda ɗaya ne ko biyu. Abu na farko, akwai malamin da ya ce lalle matasa sun fi yawa, tabbas haka ne, ga nan matasa Allah ya ba musu. To abin da za mu kira a kan matasa, kuma har da mu, don shi hidimar rayuwa Allah ya zubo ta, wani yana cikin tashan Allah zai karbi kayansa, wani kuma sai ya zo irinmu ko ya wuce irinmu, wani ma sai ya zo gandun da in ka zo ya kace mar wane ne, sai ya ce wane ne, to ɗaya ne ba a cika samunsu, amma ana samu. Saboda haka abin da nake so na gaya mana, matasan nan da Allah ya sa muka tare a nan, mu ji tsoron Allah. Shi wa'azin nan da muke zuwa muke ji yana da kyau, duk wanda ya zo ya ji wa'azi in ya fita kuma a gane shi lalle ya wa'azantu. Duk nukudar da aka wa'azantar da mutum a kanta, idan ya fita yana yin wa'ensu hidimominsa, ya kamata a same shi lalle ya wa'azantu. Saboda idan yana zuwa yana zaunawa yana ji baya wa'azantuwa, kawai ni ina ga yana yaudaran kansa ne. Domin idan ka je ka maimakon shi Alkur'ani ya zama kai ka rike shi a matsayin hujja ya ja ka gidan aljanna, to shi kuma sai ya zama hujja a kanka, ya ce ai an karanta ma abu kaza a kaza, ka je kuma ka aikatawa kana yin abin da bai dace ba, me yasa a lokacin nan baka da hujja? Saboda haka ina kira da ni kaina da kuma ‘yan uwana matasan, da mu ji tsoron Allah. Mu Allah ya albarkace mu da malamai, malaman nan suna iya ƙoƙarinsu, iya abin da suka sani suna ƙoƙari su zo su sanar mu, kuma suna komawa su je su nemo wani. Tunda haka muka samu, ka gaye mu gode Allah. Duk wanda suka zo suka sanar mu, to mu yi ƙoƙari kuma mu fi su mu riga su aikatawa. Sai Allah ya mana masharaka, Allah ya haɗa mu a ladan. Ladan abun Allah wani abu ne mai yawa, sai Allah ya tara mu a ladan gaba ɗayanmu, duk kuma yana da inda zai samu gun da kowa zai ji daɗi. Saboda haka nake kira da ni kaina da kuma shauran mutane waɗanda suke nan ko suke ji, da mu ji tsoron Allah. Duk wani wanda zai zo ya ce maka kaza, wallahi yana so kawai dai a kan doron tsoron Allah nan zai yi maka magana. Saboda haka mu yi ƙoƙari, gashi Allah ya kawo mu. A baya idan muka tuna, akwai waɗanda bara mun yi wa'azi da mun yi wannan azumin da su, kaga bana Allah ya karɓi kayansu. Kuma mu ɗin ba wata dabara, ba wani yanda za ka yi ba gumɓuya,
kace zaka je ka akwai wani gu inda ko gwamnati ta ware ko kuma wani America ko wani gu ta ware inda za ta boye mutane ba za a gansu ba wallahi babu duk inda kake duk inda ka shiga sai ka hadu da ita to ganin damar Allah ne ke bar mu ke kawo mu wannan kuma ga wannan watan an ce shi wannan watan idan kai aiki daya Allah zai ninka maka kamar kai aiki dubu ne ko yafi dubu ma inna anzalnahu fi laylatil qadar kuma adraka ma laylatil qadar laylatil qadar khairum min alf shahr kage shi watan nan yafi wata dubu saboda haka aikin ka daya yafi aiki dubu saboda haka kage tunda Allah ya yarda ya kawo mu wannan lokacin kuma Allah ya zuba mu mu dinnan mu musulmi ne abu na farko wanda zamu ji dadi Allah ya yi mu mu din musulmi ne ai zaben mu yayi kuma duk ya yi mu al'umma ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya Allah ya zabe mu dan haka ni da ina ba da shawara ani da kuma ku mu yi kokari mu hadu akan kalmar nan wanda take gyara kowa da kowa wanda shi wanda baya ciki ma in ya kira ta shikenan ya shigo ya zama dan uwan mu ya zama daidai to da Allah mu yi kokari mu gyara kuma mu nemi lada a gun Allah kuma mu tsaya mallan yana cewa wanda yayi tawaran tarawihi ko duk abin da ka tsaya kai da imani kuma kana neman lada a gun Allah Allah zai ba da lada dan haka muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda aka yi na daga jiya zuwa yau da abinda za a yi har ƙarshe da kuma hauran abinda za mu yi a rayuwa Allah ta'ala ya karba mana Allah ya shiryar mu Allah ya taimake mu Allah ya taimaki musulmi ya taimaki addinin musulunci kuma ana buƙatar kowa ya yi aiki mai kyau a wannan karan ya yi addu'a saboda ƙasashen duniya sun sa ido a Najeriya wallahi ba dan komai ba ne dan in sun haska suna ganin ku ne kuma tasa saboda haka Allah ya ba mu ku kuma kowa ya gyara duk wanda ya yi aiki ya yi daga hannu ya yi addu'a Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya in suna nuhunmu da wani abunan Allah karya su in kuma alheri zai zo Allah ta'ala muna roƙonsa ta inda ba sa tsammani Allah ya kawo mana shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
shugaba Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Allah kuma ya ba mu ikon aiki da dukkan abin da muka ji kwamiti na da ke kula da ayyukan azumi da tafsirai da waƙafi da taimakon marayu na wannan masallaci yana sanar da ƴan uwa cewa har yanzu dai kofar neman taimako a buɗe take saboda banda hidimar marayu a sauran hidindimu kwamiti ya tsara wajen tafsiri da ciyarwa za a kashe kuɗi kimanin naira 700,000 da ƴan kai to amma har yanzu dai ba mu samu rabin wannan kuɗin ba ta haka kofar neman taimako fi sabilillahi a buɗe take za a iya turawa kai tsaye asusun kungiya ko kuma a kawo nan masallaci ko a bawa ƴan agaji ko su ƴan kwamitin insha Allahu saƙo zai iso sannan karatuttuka da ake yi akwai wannan karatu da ake yi a nan an buɗe yau za a ci gaba insha Allahu kullum daga ƙarfe 5 zuwa ƙarfe 6 na yamma akwai karatu na mata wanda ake yi juma'a asabat ladi litinin zuwa talata shi kuma in Allah ya yarda za a fara gobe da misalin ƙarfe 9 akwai karatu na mata da ake gabatarwa a can masallacin idi wanda ake cewa masallacin hajiya shi ma insha Allahu an fara za a fara malam gobe malam sadiq gobe insha Allahu ƙarfe 9 akwai karatu na mata da ake a form 1 a cikin family support shi ma an fara yau ƙarfe 9 akwai tafsirai da ake gabatarwa masallacin kanti masallacin taya masallacin secretaria can masallacin hajiya na malam mustafan garin bam da sauran wurare da ake karatu masallacin malam salihu da duk sauran masallatan da ake gabatar da tafsirai su ma suna nan an fara karatukan da muke gabatarwa insha Allahu za a bibiye ma online za a same su a shafin mu na jibuis dan bang page akwai group akwai page to a page din insha Allahu saura kuma bayan an tashi na audio za a iya downloading daga shafin sautilhikima.com wanda tafsiranmu na bara da na sauran shekaru ma suna can insha Allah mutum zai iya bibiya ya downloado. Akwai kuma shafuka na Facebook na WhatsApp da Telegram dibuis dan bandadin na sauran kananun hukumomi na jahar Bauchi da na jahar gaba daya. Akwai Darul Hadith duka za a iya bibiya za a samu duka wannan karatuka. Akwai damban online TV, akwai Darul Hadith a page, dukan ambo inna insha Allah karatukan da ake za a same su. Sannan muna kira ga masu hannu da shuni, waɗannan mutanen da suke yada tafsiran nan suna yi ne dan Allah, amma taimaka musu yana da matukar amfani. Dan haka in kaga zaka iya sayan 1 gig na data, ka san wani kullun yana posting karatu ka bashi kyauta, dan ya ci gaba da aikin alkhairi babu laifi. Saboda abinda zamu lura wani lokacin malami mai tafsiri shine da kansa zai dauki kudin aljihunsa ya bayar dan a sa data da za a yi amfani da ita a kalli karatun da za a yi. So a taimaka fi sabilillahi shi ma wannan hanya ne ta yada da'awa. A wannan babin kuma muke roƙon ƴan uwa a saka wata baiwar Allah a cikin addu'a wanda in ba a manta ba bara daidai lokacin da za a je tafsiri Burniwa an nemi taimako na sayan loudspeaker da kuma speaker don ɗaukan karatuka. To wannan mata ita kaɗanta ta yi ƙoƙari ta saya mana waya wanda kuɗinta a 200,000 abinda babu bai kai 5 ba. Ta ce ta sai wannan wayan ne musamman don ɗaukan tafsirai. Muna addu'a Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya biya ta da gidan aljannan Firdausi, Allah ya ƙara mana irinsu kuma. Insha Allahu za mu gayyato sakataren wannan ƙungiya Malam Yusuf Ibrahim Jalo don ya zo ya gabatar mana da malami mai tafsiri da kuma aramansa Imam Ibrahim Harun da Malam Aliyu Ahmad Alaramma don su fara gabatar da karatu. Malam Yusuf, bismillah.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتو جوابي سنغباتا بالتلكيس دكا مالمين دسكي مغانا أبوبواني أدنكو لك مرحكا نفرقو سمتك أنونا مانا مهمنت كاورا يورمو وانا اللوكت wanda falala ce ta Allah madaukakin sarki ba waye mu ba dabarar mu ba, kuma ya rage namu mu ayyukan da zasu datar da mu da rahama da kuma ni'ima da Allah ke bayarwa a cikin wannan wata. Allah ya sa mu yin haka. Babu shakka lokacin ya zo kamar yadda bayanun nasu ya ambata mun samu kanmu a ciki kila, wanda kuma shine yafi zama tabbas wannan shine Ramadan ɗinka na ƙarshe a rayuwa, ila wanda shi yafi zama tabbas akan wucewa yau ita ce ranarka ta ƙarshe a rayuwa. Me ya kamata mu yi, me ya kamata ka yi? Kai iya bakin kokari ka ga cewa aikin da ka ƙare da shi aiki ne na kirki. Me manzon Allah ya ce innamal umuru bil khawatim, al'amari na ayyuka gaba daya wato ƙarshen su ba farkon ba ƙarshen ne ya haifar. Shi yasa duk masu jawabin suna ta magana akan matasa matasa, wanda Allah ya sanya daga cikin abin da ke burge ni na gaske, kuma yake burge mutane da yawa. Kaga dattijo ya tsufa malam yana cikin hidimar addini bai gajiya ba, wannan ba karaman ni'ima bace. Allah ya baka tsawon shekaru kuma kana cikin hidimar addini baka gajiya ba kana ciki, kyakkyawan zato shine zaka ƙara rayuwar haka. Wannan matasan da muke kallo wallahi ba kowa ne zai riskiyar wannan shekarun da dattawan suke ciki ba. Su tasu ai an gani, mu tamu ne ake tsammani. Kila mu samu nisan kwanan irin nasu, kila ba za a samu nisan kwanan ba, kila a samu nisan kwanan amma tafe ta zamto ta canza. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato zukatan ɗan adam suna hannun Allah madaukakin sarki, yakan juya su a kowane lokaci. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka sa ƙarshen mu ta yi kyau. Abu na kusan ƙarshe da suka nusar da mu a kai a game da shigowar wannan wata mai albarka ɗin, tunda ka sani cewa lalle abin da yafi tabbas shine ba za ka ƙara memeta wani wata ba, wannan shine naka na ƙarshe, yafi zama tabbas akan memetawanka. To kowane nau'i na ibada ya zamto ka gutsuri wani kaso mai tsoka a ciki, kai kokari kai azumin da baka taba yin irin sa ba a rayuwarka na watannin Ramadana da baya. Kai kokari kai salloli tsayayyu masu kana'a da tsoron Allah gwargwadon hali kokarin da za ka yi wanda a baya baka sake baka taba yin irin sa ba. Kai kokari duk babunka duk rashinka ka akalla ka samu abin da ka sadakar koda barin dibino ne a rana a cikin watan Ramadana. Kila ita ce sadakar ka ta ƙarshe a rayuwa, kila shine watan ka na ƙarshe a rayuwa, wallahi kuma wannan yafi tabbas akan sake samun memetuwar irin wani watan gare ka. Da haka in mun fahimci jawabansu duka, mu yi ƙoƙari mu amfani kanmu da kanmu a wannan wata mai albarka. In kai karka ɗauka wai kai don ka taimaki wani ne ko don ka wallahi kanka kaiwa, kanka kaiwa, Allah ya dacar da mu. Abin da aka kira ni na yi shine in gabatar da malamai masu tafsiri. Malam Ibrahim Harun, wanda Larabawa sukan ce wai al-ma'ruf la yu'arraf, sananne bai da bukatar sai an sake sanar da shi, sai dai a ilimin balaga akan iya memeta abu don bayanin mahimmancinsa. Bayin Allah, wannan bawan Allah da muke kallo, wato ɗaya ne daga cikin bayin Allah maɗaukakin sarki wanda Allah yake amfani da shi wajen haskaka wannan al'umma ta garin Damba. A matakai na karatu, ‘yan wa ɗaliban ilimi sun san wane ne shi Malam Ibrahim Harun. A tsari na Musuluncin Nizamiya, kama daga primary, secondary, diploma, degree, masters, duka a ɓangaren abin da ya shafi shari'ar Musulunci, Alƙur'ani mai girma, hadisi da Alƙur'ani mai girma, a kai ya tafi da rayuwarsa ya karatu a kai. Mutumin da yake da kwalin da yake da shi a ɓangarensa ya kai matakin da babu wata jami'ar da ba ta iya aiki da ita ba don ya rayu, rayuwa kuma mai karamci, amma ya haƙura ya zauna a cikinmu. Mu shaida ne, akan samu ɗalibai wanda suka san shi wane ne, ba ma a nan Najeriya ba, daga wata duniya, su zo su zauna a nan garin don su kwankwaɗi rahama da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye a gurin wannan bawan Allah. Ba za ku manta da Samko Harun ko da ya zo ya zauna a nan, wanda Allah ya sa su a makaranta, amma bayan an kammala sai ya ga akwai abu gibin da ya bari a makarantar da ya kamata ya zo nan ya zauna. Ya zo nan muka cinye watanni da shi, muka cinye wani watan azumi da shi, ba don komai ba, sai don ya amfana daga falar da Allah ya yi wannan bawan Allah. Wato a ilimin Alkur'ani mai girma, Allah ya sani ina faɗa ba don tajammuli ba, irin wannan bawan Allah wallahi ba su da yawa a duniya, ba su da yawa a duniya a abin da ya shafi sanin Alkur'ani mai girma da kuma ulum na Alkur'ani. Haka in ka ɗauki ɓangaren hadisi, ilimin hadisi, ma'ana usulul hadisi, kazalika irinsu ba su da yawa a duniya. Yana daga cikin malaman da ake gabatar da daurori na duniya wanda ake saka shi ya zamto wanda za a rika musu tasni'i, malamai daga cikinsa. Amma wannan bawan Allah gashi muna tare da shi shekara da shekaru, ya haƙura, ilimin yake ƙoƙarin bayarwa, babu azumin watan Ramadana, babu wani watan da ba watan Ramadana ba. A cikin sati za ka samu aƙalla darussa guda huɗu a cikin masallacin da yake gabatarwa. Alal aƙal banda wasu karattuka na gefe da gefe, amma sai dai mun kasa gane menene falalar da Allah maɗaukakin sarki ya mana a cikinmu. Bara an turo wasu malamai daga National, shugaban majalisar malamai na jihar Benue da kuma Dr. Yusuf Dangana, sun zo nan sun yi karatu bayan sun yi karatu mun gama daga tattaunawa da muka yi da su shine shi malam bayanan wani lokacin suka ce kawai wani abu ne ya faru ɗaya daga cikin malaman ya ja sallar juma'a sai ya yi ƙira'a da ƙira'a ta ruwaya ta khalaf an hamza to sai aka ce akwai bukatan a ƙara wa mutane bayani akan wannan saboda bakon al'amari ne a gurin jama'ar mu da muke rayuwa ciki ƙira'owin da aka sani kawai guda biyu ne suka shahara a nan imamu warshi annafi da kuma imamu hafsu ko su ne kawai aka sani dan bayani ne kawai aka ba wa shi malan dama yayi na bayani da bai wuce minti biyar ba dan fito da menene ilmul qira'at amma bayan Allah ya suka fahimci ai an yi kuskuren turo su daga national su zo gari irin dambam da a cikin dambam akwai irin wannan bawan Allah wallahi abin da suka ambata kenan muka ce a ba haka al'amarin ilimi yake ba ka'ida ta ilimi zaka ji daga wanda ya fika wanda kuke daidai da kuma wanda kake ƙasa da shi kila inda sun fahimci tunda farko abin da suka fahimta a cikin tafiyar daga baya da karatukan za a iya samun tasgaro ka san mutum yana karatu yana jin gefensa akwai wanda ba dama to akan iya samun dan matsaloli sai mutum yayi da gaske daga ƴan uwa a lokaci ba zai bari in yi bayani shafiyan wafiyan akan wane ne malam Ibrahim Harun ba kuma duk abin da zan faɗa sai dai in faɗi wani gefe da na sani Allah shi ne masani wato mu yi kokari mu amfanu da amfanin da ke jikin wannan bawan Allah wani lokacin wai karin magana na turawa ko a cow does not know the importance of its tail until its tail was cut off saniya bata san meye amfanin zelarta ba har sai lokacin da aka gundule zelar to anan za ta gane ashe zelar tana da amfani kila lokacin da wata dama ko ya zanto cewa shi malam kila baya rai zai iya tafiya yau gurin ubangiji sai Allah ya so zai iya barin garin zai iya samun wani abu da zai iya sa dole ya bar garin ya tafi wata kasa ko wani guri rayuwarsa ta ban nan to anan za mu fahimci lalle babban jibin da zai bar mana to kafin Allah ya kawo wannan lokacin bayan Allah mu tsaya mu amfana da shi tare da shi akwai al-ramma malam Aliyu Ahmad wanda shi ma sananne ne sanannen hafizin alqur'ani ne da muke tare da shi anan wanda kuma ya haddace alqur'ani tintinin da jimawa kuma hadda ta gaske hadda kuma da salo wanda yake very unique ma'ana ya bambanta da sauran irin hadda taka da tawa kila in ka dinna karanta alqur'ani mai girma wataƙila ka dinna yin mishawi ko ka dinna yin kusari ko ka dinna kwaikwayon wani malami na daban to amma alhamdulillah shi kuma arama malam Ali qira'atu tasa ce mustaqilla bi nafsi ha shi kirkiri kayarsa kuma ta zauna a bakinsa haka wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki yake yi bayinsa wanda ya so wayannan bayin Allah sun tsaya tsayin daka kama daga sallolin mu na tahajjudi tarawih da makamantan su duka su suka dauke da kun ga minki ta a wajen sallar tarawih amma tunda wayannan bayin Allah suka rike sai muka koma baya ma cikin ikon Allah Allah ya saka musu da alkai Allah ya sa abinda suke karbabbe ne Allah kuma ya dawo madda su akai mu kuma Allah ya bamu ikon amfanuwa da amfanin da Allah ya ajiye gare su Allah ya bamu ikon amfani dukkan abin da za su ambata Allah ya mara jagoranci a cikin wannan al'amura subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum
insha Allah wannan da rage sai mu gode da Imam Ibrahim Harun ya zo ya zauna a mazauninsa daga nan hadaran ma shi ma sai yazo ya zauna a mazauninsa ko fa'idan tuda sauran lokacin da ya rage mana
Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa muslimai na wannan gari na Damban, muna yi ma junanmu murna da shigowar wannan wata na Ramadan, watan gafara, watan rahama, watan buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta. An yi bayanai da dama game da abin da ya shafi wato muhimmancin wannan wata da kuma karantarwa a cikin wannan wata din. Karantarwa a cikin wannan wata, karantarwa ne wanda yake mai muhimmanci sosai, wadda manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata a gare shi yajtahidu fi ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi. Manzon Allah yana ƙara kokari a watan ramadana, kokarin da baya yi a wasu watanni kamar yadda yake a watan ramadana. Sallarsa tana ƙaruwa, karatun alƙur'anin sa yana ƙaruwa a watan ramadana, har ma mala'ika Jibril yakan zo su yi darasu na alƙur'ani mai girma a wannan wata, wanda zai zama babban asali, babbar hujja ta ƙara bema watan ramadana muhimmanci wajen fassara alƙur'ani a cikinsa. Kuma tare da cewa dama shi ne watan da aka fara saukar da alƙur'ani, Ubangiji ya ce shahru ramadana allazi unzila fihi alƙur'anu hudan linnas, a watan a wani dare aka saukar da alƙur'ani, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, Ubangiji ya ce inna anzalnahu fi lailatil qadar, har zuwa ƙarshen sura ɗin. Wannan wata ‘yan uwa da buƙatar mu ba da muhimmanci sosai a kansa wajen aikata ayyukan alkhairi. Nana Aisha tana magana ta ce manzon Allah ya kasance mai yawan kyauta, wa kana ajwadu minhu fi ramadan, lokacin da manzon Allah ya fi kyauta shine a watan ramadan. Kun ga kenan komai na ramadan yana bambanta da na wasu watanni. Ana so a ninka ayyukan alkhairi, a kusanci Allah subhanahu wa ta'ala sosai a wannan wata na wato ramadan. Sai tsaye za mu ci gaba da karatunmu daga yadda muka tsaya. Idan ba mu manta ba, a wancan wata mun tsaya a ina? Wai zai iya tuno wayanda muka tsaya? Arama idan muka tsaya?
Ƙarshen al'am.
Yawwa, ƙarshen al'am. Mun gama suratul an'am a wancan shekara ɗin, ramadan ta 2446. Mun gama ƙarshen suratul an'am, wanda suratul an'am kira ne zuwa ga tauhidi da faɗa da abin da yake kishiyantar tauhidi ɗin. To ita ma wannan sura kamar ƙarin bayani ne da ci gaba, domin a nuna mana alƙur'ani mai girma saƙo ne wanda yake da cen kamar kata, daga wannan sai wannan, wannan yana taɓa ɗan uwansa, wannan katar tana taɓa ɗan uwar ƴar uwarta, har zuwa ƙarshe. In ka je nasu ma ka sake burginowa, za ka ga duka kata ce wacce take da wato connection da ƴar uwarta, kowacce tana da alaƙa da ta gaba da ita. Suratul An'am ta yi magana a kan tauhidi, tsantsar bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da rusa duka wasu munanan aƙidu. Suratul A'raf da ta zo ita ma sai ta fara magana a kan ruƙo da alƙur'ani, da ruƙo da sunna, da imani da annabawa, da rusa munanan aƙidu. Kamar za ka ce ƙara bayani ta yi akan abin da yazo a cikin suratul an'am. Wannan shine sako na musamman da ita suratul a'raf take karantarwa. Ruko da sunna, ruko da alqur'ani da sunna, wanda zamu ga misalai da bayani na annabawa yadda Allah ya kawo kissosin su a cikin wannan sura mai albarka. Kissar annabawa da ake kawo wa'azi ne a ciki da kuma cewa mai imani da su. Kunga an yi magana ruko da sunna kenan, da kuma bayani akan cewa bamu da littafi da ya wuce alqur'ani mai girma. Tana da ayoyi guda 206, kuma an saukar da ita a garin Makka. Sai dai wasu ayoyi da ba su da yawa. Fadin Allah madaukakin sarki, was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr iz ya'duna fi sabt, har zuwa fadin Allah madaukakin sarki, wa idna taqalal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa zannu annahu waqi'un bihim, aya ta 163 zuwa aya ta 171. Malamai suka ce wannan waɗannan ayoyi sun sauka ne a garin Madina. Surorin garin Makka umuman suna kira ne zuwa ga tauhidi, zuwa ga aqida, fiye da yanda suke kira zuwa ga ibada da karantar da mu'amala da halal da haram. Yawanci wannan sai a surorin Madina, amma surorin Makka kawai magana ne akan aqida, imani da Allah, imani da manzanni, imani da ranar lahira, imani da kaddara mai kyau da mummuna. Kusan wannan shine darussan da ke cikin surorin Makka. To haka wannan sura abin da zamu gani a cikin ta kenan da darussa insha Allah ta'ala. Kamar yadda kowace sura tana farawa da bismillah, domin haka aka saukar da alqur'ani, sai da suratu bara'a ita ba a saukar da ita da bismillah ba. Kuma domin neman albarka wajen karanta wannan sura, da kuma duma aikin da mutum zai yi, ana son ya zama ya gabatar da bismillah a cikin wannan aiki, domin neman taimako da neman albarka ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin ayyukansa. Wannan sura ta fara da bismillah da kuma faɗin Allah madaukakin sarki, alif lam mim sad.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
نعم. وبنجي بسم الله الرحمن الرحيم. دسونا الله برحمة مجنقي. ألف لام ميم صاد. وأن حرف أبوداؤكم باسودام أنا da larabci, wanda ba larabe zai ce ma kai tsaye ga ma'anarsu. Laraba ba su san da wannan harafin ba, ko wannan kalma din ba. Alif lam mim sad, sai da alqur'ani ya sauko suka ji wannan kalma din. Malamai sun yi sabani wajen fito da ma'anansa, ko kuma muhimmancin fa'idan sako da waɗannan kalmomi a cikin alqur'ani mai girma. Wasu suka ce ba ta da ma'ana, Allah shi ya san ma'anar abu, kuma bai bayyana mana ma'anar ba. Yaren larabci ba su da ma'ana. Da haka da yawa daga cikin malaman tafsir in suka zo sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika, Allah shi ya san abin da yake nufi da haka ɗin. Allah shi ya bar ma kansa sani. Malamai da dama suna fassara wannan da ayoyin alqur'ani mutashabihat, waɗanda suke da rikitarwa ko suke da kama da juna, wanda Allah shi ya san iliminsu, ba wanda ya sani. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu illa Allah, ba wanda ya san fassarar su sai Allah subhanahu wa ta'ala. Har ma suna tsoratarwa cewa kada mutum yana garaje wajen sai ya fassara waɗannan kalmomi, duk da cewa an samu wasu daga cikin sahabbai irin su Ali Abbas Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala an yana daga cikin wanda suke kokarin fassara irin waɗannan kalmomi su fitar musu da ma'ana, su ce alif tana nufin kaza, lam tana nufin kaza, sad tana nufin kaza. Idan muka ɗauka cewa Allah maɗaukakin sarki shi ya san abin da yake nufi, inda kai tsaye a larabci kalmomin ba su da ma'ana, duk da cewa larabawa sun yi faɗi wasu kalmomi ko maganganu da suka fitar musu da irin waɗannan haruffa ɗin, kamar kif ko kuma ƙafa, sukan ɗauke shi a matsayin wa ƙafa, shara sukan ɗauke shi a matsayin shar, da makamantansu sukan faɗi irin waɗannan, ko kuma a ce ma hauƙala. Hauƙala da larabci ma'anansa la haula wala quwwata illa billah, ba ta da ma'ana sai da musulunci ya zo aka fahimci la haula wala quwwata illa billah, sai aka ba ta wasu harufa sai ake kiranta da suna hauƙala. Hailala aka kira ta da hailala, wanda duk adda can a baya ba su da ma'ana sai da musulunci ya zo. To haka waɗannan laraba ba su san su ba, da musulunci ya zo aka saukar da Alƙur'ani ba a bayyana ma'anarsu ba. Sai dai abinda Alƙur'ani ke nuna mana cewa mu'ujiza ce ta Alƙur'ani mai girma, wasu sirrori ne na Alƙur'ani, saboda duk yadda kaga an ambaci irin wannan kalma ko baƙaƙe za ka ji an yi magana a kan Alƙur'ani. Ɗauki Suratul Baƙara, me ya farkwanta? Alif Lam Mim, sai aka ce me? Zalikal Kitabu, sai aka yi magana a kan me? Alƙur'ani. Ko Suratul Ali Imran, me ya farkwanta? Alif Lam Mim, sai aka ce me? Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, sai aka ce me? Nazzala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan lin nasi wa anzalal furqan, sai aka yi magana akan littattafai guda uku. Da aka zo wannan sura Alif Lam Mim Sad, sai aka ce kitabun anzalnahu ilayka. Da aka zo sura ta gaba aka ce me? Alif Lam Ra, sai aka ce me? Tilka ayatul kitabil hakim, suratu Yunus. Da aka zo suratu Hud aka ce me?
Kitabun uhkimat,
kitabun uhkimat, sai kaji an ambace Alqur'ani. Suratu Yusuf aka ce me? Tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan, kun ga da aka ce kitabul mubin sai aka sake maganan kuma ru Alqur'ani, aka ce inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Suratu Ra'd, me aka ce?
Ibrahim.
Suratu Ra'd, Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab,
Alif Lam Mim Ra,
Alif Lam Mim Ra,
tilka ayatul kitab mubin,
tilka ayatul kitab mubin,
tilka
ayatul kitab, tilka ayatul kitab alladhi unzila ilayka, ko haka ne ko? Aka zo surati Ibrahim shi ma me?
Kitabun
anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri, mun gane ko? Haka daha, sai aka ce ne ma anzalna alayka al-qur'ana litashqa, da sauransu har zuwa yasin, har zuwa nun, wal qalami wama yasqurun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Duka yawanci zaka ga an yi magana akan al-qur'ani, malamai suka ce mu'ujiza ce ta Alƙur'ani ake so a nuna wa mutane, cewa Alƙur'ani da waɗannan harufan aka yi su, larabawa in sun isa su zo da littafi irin Alƙur'ani, ko da kuma sura guda ce. Kamar kai mota ce, sai ka nuna mutum ka ce in zai iya yayi, sai ka kawo masa ƙarafuna ka ce gashi nan ya haɗa shi ma idan zai iya, in ya isa. ko ka gina gida mai kyau ka kawo kayan gini ka ce ga sunan da kayan gini a kai kai ma ka hada kai irin sa in ta isa Allah yana kwankwasar Larabawa ana kalubalantar su su zo da littafi irin Alkur'ani mai girma kuma sun kasa wannan yana nuna girman Alkur'ani da mu'jiza ta Alkur'ani mai girma wallahu ta'ala a'lam Allah ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu littafi ne da muka saukar maka a gare ka kada ya zamana akwai wani abu na kunci a cikin zuciyarka game da shi litunzira bihi kuma an saukar maka domin kai gargadi da shi wa zikra lil mu'mini kuma ya zama tunatarwa ga masu imani nan akwai gabobi guda uku kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu manzan Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yana jin kunci wajen karantar da alqur'ani cewa ba a imani da shi kamar yadda Allah ya ce fala allaka baqu nafsaka alla yakunu mu'mini kamar zaka halakar da kanka dan ba su imani ba wannan kenan manzan Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi yana damuwa cewa ba za a imani da shi ba ba za a gaskata shi ba ubangiji subhanahu wataala ce ba ƙaryata ka suke ba ayoyin Allah suke ƙaryatawa da haka karka damu waɗannan wannan shine ma'ana fala yakun fi sadrika harajun minhu kada a samu wani kunci ko shakku game da alqur'ani a cikin zuciyarka ka karantar da alqur'ani karka samu damuwa litunzira bihi an saukar maka kuma domin kai gargadi da alqur'ani a manzan Allah zai gargadi suwa zai gargadi kafirai wa zikra lil mu'minin kuma ya zama tunatarwa ga masu imani malamai suka ce litunzira bihi wato al-kuffar kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratu al-kahf yake cewa qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana na'am da aka zo magana a waɗanda suke kafirai sai aka ce me a musu gargadi da aka zo kan mu'minai sai aka ce a musu me a musu bishara ubangiji subhanahu wataala haka ya faɗa a cikin suratu maryam karshen suratu maryam ubangiji subhanahu wataala yake cewa me innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda fa inna ma yasarallahu bi lisanika la litubashshira bihi muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda mun sauƙaƙa maka alqur'ani ka karanta shi akan harshenka domin kai me litubashshira bihi muttaqi kai albishir a masu jin tsoron Allah kuma kai gargadi a mutane masu taurin kai kun ga gargadi a masu taurin kai masu laifi albishir da tunatarwa a masu imani kamar yadda Allah ya ce fazakkir wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'mini ka tunatar tunatarwa na amfanar mu'minai dan haka litunzira bihi almujrimi alkuffar mun gane ko almufsidin kai gargadi da shi a kafirai masu laifi masu barna wa dhikra lilmu'mini ya zama kuma tunatarwa mai amfani ga masu imani muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa alqur'ani ya zama mai amfani a gare mu Allah madaukakin sarki ya samu azanci da wa'azin cikin alqur'ani mai girma saboda lokaci yau kuma ita ce rana ta farko mun dan haura lokacin da ya kamata a tsaya a zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladan sa abinda muka kuskure na bayani Allah ya fahimtar da mu daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk